快点啊，看见走的汉呀美酒，
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 快点啊，看见走的汉呀美酒。
阿妈把鼻子夹上去吧，看那把鼻子撒开的嘴巴，快点啊，看见走的汉呀美酒，
快点啊，看见走的汉呀美酒。
看村那人的看啥没过瘾啥，看下午呀看啥没过瘾。
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Salwa Grab ne daga nan birnin Washington DC ke murna gabatar muku da shirin da rashin tayi. Makon jiya muka soma ka muku muhawara akan kasafin kudin baɗi da yanzu yake gaban majalisar dokokin Najeriya kuma har sun fara yin muhawara akai. Yau baki namu Alhaji Adamu Mu'azumu Dibbo, Malam Yushau Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsinma za su ci gaba da firar inda za su mai da hankali akan alfanu ko illar cin bashi wajen cike gibin da ke akwai a kasafin kuɗi. Ba tare da ɓata lokaci ba, ga wakilar murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda da ci gaba da firar. Madina, fili gare ki.
Bari koma ga Adamu Mu'azumu Dibbo. Ka ji abin da Sani Aminu ya faɗi cewa a duk lokaci aka karɓi bashin kuɗi yana zama wa ƙasa fitina. Cikin ƴan kwanakin nan majalisar dattawa ta amince ma shugaban ƙasa ya ciwo bashin kuɗi dalar Amurka biliyan 5.5. Menene alfanun cin bashi?
Ai ba wani ni a gani na fa. Ko don na aikin banki ne oho. Ba laifi a ci bashi a aiwatar da ayyukan gwamnati. Amma bisa ga cewa lallai za a yi amfani da wannan kuɗin abinda aka ce za a yi da su. Ba za a je a ciwo bashi a zo wani yayi almundana da kuɗin ba. Yanzu layin jirgin ƙasar da za a yi daga Lagos zuwa Calabar ai bashi aka ciwo, amma aikin na tafiya layin dogo da aka yi tsakanin nan da Kaduna bashi aka ciwo, amma an gama jirgin ƙasa na zuwa. Yanzu manyan mutane masanatoci jirgin ƙasa suke shiga su tafi Kaduna, yanzu wannan layin za a ƙara shi zuwa Kano har zuwa Maiduguri. So cin bashi ba laifi bane in za ka yi amfani da kuɗin ka aiwatar da ayyukan da kake za ka yi. Na biyu magana da shi Alhaji yayi shine na maganar cewa kuɗin wato foreign reserve, kuɗin tattalin arziki da aka ware aka keɓe aka ajiye don gobe, shine matsalar da gwamnatin Goodluck Jonathan ya shiga. Da kuɗin farashin mai ya fadi sai suka fara ɗaukan sa hannunsu a cikin asusu, suna ɗauka suna kashewa, suna ɗauka suna kashewa. Daga biliyan 40 kuɗin tattalin nan ɗinmu sai ya dawo biliyan 23. Shi yasa naira ta karye, dala ta zama naira 500. Aka shiga matsala kuɗin mai ya
ƙaru
har da 20. Haka Bature ya tsara tattalin arzikin duniya. Muka cikin duniyar muke duniyar Turawa. In baka bi yadda suke yi ba karya ka za su yi. Don haka tsarin su ita ce yawan kuɗin ajiyanka wato foreign reserve shine ƙarfin tattalin arzikinka, shine ƙarfin kuɗinka, shine kuma ƙarfinka da za ka ciwo bashi mai yawa ka zo ka aiwatar da ayyuka. Don haka in aka shiga wani irin yanayin da babu ba gaba ba baya, ana iya sa hannu a ɗauka a yi amfani da shi amma na emergency. Amma in kullum muka ce in gwamnati ba ta da kuɗi tana da buƙatar ta sa hannu ta ɗauko daga cikin asusun ajiya, to za a yi waye gari fa, bamu da ko sisi. Mai ɗin nan wata rana zai ƙare.
Karya doka ce sa hannu cikin wannan kuɗi?
Ba wata dokar da ta ce kada ka taɓa sa hannu a aljihunka ka kashe kuɗinka. Amma kuma in baka tattali wata rana kwa iyali, in baka tattali wata rana za ka waye gari baka da kuɗin cefe ne. Haka abin yake, haka gwamnatin ma take. In gwamnati ba ta tattali ba ta aje kuɗin ajiya, wata rana za ta waye gari ta ga ko kuɗin albashi ba ta da ita.
To kenan Bature ya yi mana tsari mai kyau kenan.
Haka ma hankali yake bukata. Yanzu kai magidanci in baka tattali lokacin da kake da ƙarfi kake aiki kana karɓar albashi ko kana kasuwanci kana samun kuɗi, in baka tattali baka ajiya, duk abin da ka samu kai bindiga da kuɗin. Wata rana in ka tsufa kawai gari baka da kosisi ya zaka yi.
Alhaji Yusha'u, bari in zo gare ka. Wannan kasafin kuɗi na baɗi da shugaba Buhari ya bada, an ware trillion 3.4 a ƙananan ayyuka, manyan ayyuka an bada trillion 2.4. yaya kake kallon wannan?
Eto kullum za mu kalli debt ratio na ƙasan, ma'ana za mu kalli bashin da ƙasan take ciki da kuma gibin da kasafin kuɗi yake ciki da kuma ainihin commitment wato abubuwan da gwamnati take yi manyan ayyuka an samu ci gaba saboda wannan gwamnati ta zo galibi da sama da kashi 50 zuwa 60 ma yana zuwa ne akan al'amuran yau da kullun kawai to amma yanzu an fara zuwa inda ayyuka suke amma kuma ayyukan dole ne sai an ciyo bashi a kasashen waje bashin Najeriya a yau 2017 ana maganan dala biliyan 65 akan kasa kudin ajiyanta ana maganan dala biliyan 34 saboda haka in za ta ma biya bashin sakan da ke kanta ai ba ma ta da kudi kenan saboda haka kullun a kokarin management na da tattalin arzikin kasa akan kula da abubuwa da dama amma ayyukan da ake sawa dole ne saboda gwamnati dole ta biya albashi a ciki har da albashin shugaban kasa da albashin masinja kuma gwamnati dole ta fitar da ayyukan yau da kullun a cikin har da ziyaran da shugaban kasa yake da ziyaran da ma'aikatan gwamnati suke da ayyukan yau da kullun na gwamnati wanda ya hada na yan sanda da na sojoji saboda haka kasan wato abinda bashi kace wa in dambu yayi wa bai jin mai kasan tana da girman gaske tattalin arzikin sa yana da fadi da girma sannan kuma abubuwan da ke gina tattalin arzikin kasan suna da gibi da yawa gibin nan shi yasa dole ne a shiga kasuwan kudi saboda haka don haka aka yi su
kasuwar kudi kana nufin dole a ci bashi
ai dole ne tun duk inda aka yi banki an yi banki ya kirkiri kudi ne kuma banki na kirkiran kudi ne wajen bada basussuka sannan amma aikin bankin a Najeriya shine ya shiga wani hali da yake kokarin saitin kansa misali kaman tunda gwamnati ta yi asusu a tilon asusu ta tattara kudin ta sa shi asusu kwaya daya bankuna suke ta kokari su ne kamata su karbo kudaden da suka rage hannun al'umma su kuma al'umman da kudaden da babban banki ya buga ya kawo cikin tattalin arziki mu har yanzu ba mu fahimta da bankunan ba da yawa daga cikin mu na ije kudade a cikin ba a cikin bankunan ba to in muka ije kudi ba a cikin banki ba mun karya banki mun karya tattalin arziki ki kula har foreign exchange kudaden da ke ya kamata a ce ba a ganin su a tattalin arziki suna cikin su kawai a cikin tattalin arzikin Najeriya to irin waɗannan dabi'o'i bankuna su canza mutane su canza amma kasafin kudin da aka yi a daidai abin da gwamnati ta samu da kuma gibin da ta yi a cikin sa da kuma kallon kasafin kudin da suka faru shekara uku da ya wuce kai ba ma shekara uku ba in kika dauko shekara 10 da suka wuce tun daga 2017 kasafin kudin da ya sha bamban shine kasafin kudi na 2014 wanda lokacin da tsohon shugaban kasa ya ciro dala biliyan 2 da miliyan 800 a lokaci daya aka zuba a tattalin arzikin kasan wanda tun daga wannan zuba kudi mai yawan gaske cikin tattalin arzikin kasan muka samu babban matsala da kudaden ajiyan kasan mu muka samu matsala da bankunan da ke cikin kasan mu na basussukan da ya ta girma wanda a yanzu ya zama tattalin arzikin lalura saboda gibin kudin da aka sa na biyan bashi na trillion 2 bashi da zaka biya sannan da banda yawan wannan kudi na bashi da aka sa akwai kudade kuma na musamman wanda an ciyo bashin su ne domin a biya basussuka a cikin tattalin arzikin kasa wanda ake debt restructuring ka karbo wani kudin don ka biya wani kudin amma wannan shi ma yana da kyau saboda in ka kalli darajar kudinka a daidai lokacin da zaka kace biyan bashi a kasan waje ba zai yi ka tattara kudinka wanda kake neman gina tattalin arzikinka ka kuma ibe shi ka fitar da shi cikin tattalin arzikin kasa ka karbo dala tun tana naira 195 yanzu dala tana 305 kuma ka tattara kudaden cikin kasanka ka tattara su sannan ka sake kwasa ka zubar a waje wannan yasa dole a shiga kasuwan kudade na waje din a ciro irin waɗannan kudade domin a gabatar da manya-manyan ayyuka kuma muna godiya da Scoop da kuma abin da ya shigo da biliyan 100 cikin tattalin arzikin kasan in aka yi aiki da shi kuma aka yi sustaining aka kuma ci gaba da fito da irin waɗannan tsari to zai taimaka ma tattalin arzikin kasan
maganan yawan kudin ayyukan yau da kullun da kuma ayyukan manyan ayyuka da gwamnati take so ta yi ayyukan yau da kullun din nan shi shugaba Buhari da ya hau mulki ya ce a tantance masa yawan ma'aikata a garin yin wannan sai aka gano akwai ma'aikata na bogi da yawa da ake kowace wata ana fidda kudaden albashin su a masa cewa ke yanzu wannan an toshe ma'aikatu 461 duka sun yi tantance ma'aikatansu sun gano wayene ne na bogi wayene ne na gaskiya na kwarai na biyu gurin pansho kowane wata gwamnatin tarayya tana kashe biliyan 24 akan kudin pansho ashe su ma suna da yan fansho na bogi wannan ma shugaba Buhari ya sa an tantance yanzu wannan kudade 24 billion naira na kudin fansho da da ake sacewa yanzu an bar sace su abinda ya kamata yayi domin a rage yawan kashe kudi wajen harkokin yau da kullum shine kamata yayi gwamnati ta dubi ma'aikatu wanda ba su da muhimmanci da kuma wanda ma'aikatu da yawa sai kaga suna yin abu daya zan baki misali yan sanda suna da doka ta ba su izinin bincikan masu laifi kuma su kai su gaban kotu EFCC an ba su wannan dama su ma ICPC an ba su DSS an ba su ma'aikatar shari'a an ba su mutane ma'aikatu biyar suna abu daya ana iya yin wani kuskure ma yadda za a yi a rage yawan ma'aikatu a rage yawan ma'aikatan domin a samu yadda za a yi a samu abin da ake cewa efficiency kuma a rage yawan kashe kuɗi domin kowace ma'aikata duk aikin da za a yi sai kaga yanzu zan baki misali in kika je airport zaki ga immigration mutane takwas suna tsaye zaki ga custom mutane goma zaki ga civil defense zaki ga sojoji zaki ga yan sanda duk suna tsaye suna aiki mai aiki da suke yi kuma dukan su dinnan suna jan albashi dukan su dinnan ba a rasa cuwaciwar da suke a office na kashe kuɗin gwamnati idan aka yi wannan zai rage yawan kuɗin da ake kashewa na harkokin yau da kullum na gwamnati sai a ƙara wannan rangwamen da aka samu wannan ragin da aka samu sai a ƙara wajen manya-manyan ayyuka na gwamnati
jama'a anan zan yi sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu Alhaji Adamu Aliyu Mu'azzumu Dibbo Malam Ishagu Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsin ma da wakilar muryar Amurka da ke Abuja Madina Dauda da Solomon Abo tare da Chubahiro Dodone da suka shirya mana sauti ne Salo Garba ke maku fatan alheri
kudi a kashe sauta hanya mai kyau
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 amma ba bisa kashanci ba.